is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asabahin ranar Laraba tafawa ranar samu 5 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke cikin taskar tamu, ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya ta bullo da wani sabon tsarin akan kasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar kasar masu rikicin shugabanci suka kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa shugaban Amurka Barack Obama game da maganar cewa yana shugabancin jarumta da hangen nesa, musamman game da maganar inganta canjin yanayi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na nan daram akan sahihancin rahotanta na shekara-shekara game da safarar Bill Adam a duniya, biyo bayan zargin da manyan jami'an diplomasiya suka yi akan rahotan.
To kanun labaran kenan. To Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da nadin shugabannin hukumomin tsaron kasar.
Dukkan su an yaba musu sun yi abin da ya kamata, kuma sun nuna suna da ilimi da kuma goguwa na riƙe wannan mukamin.
To ko asarar nawa hukumar custom ta ce masu shigo da haramtattun kaya suka yi kwanan nan kawai ma a shiyar Oyo?
Sun fi miliyan 250 wanda mutane suka yi hasara saboda an kama kuma ba za a ba su ba.
Za kuma ku ji cewa 'yan sana'ar canji sun ce umarnin amfani da BBN na birkita musu sana'a. Sannan za a ji irin barnar da ambaliyar ruwa ta yi a jihar Yobe. Kuma kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin dimokuraɗiyya a yau. Duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya na buƙatar kullo da wani tsari akan ƙasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar ƙasar masu rikicin shugabanci suka kasa cimma wa'adin zaman lafiya. Mr. Obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri to ina ganin yana da muhimmanci mu yi wata hoɓɓasar yin wani sabon salo. Ya ce tunda shugabannin masu rikicin ba za su iya ƙirƙiro tsarin da zai ba da zaman lafiya a ƙasar ba, in ji Barack Obama. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon a fadar White House da ke Washington. Obama ya ce shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa da ya rikide zuwa shugaban 'yan tawaye Riek Machar sun yi kantafi da babbar damar da suka samu a kasar na ci gaba da suka samu na 'yancin kai a shekarar 2011. Rikicin da ya halaka mutane ya tilastawa kuma fiye da miliyan ɗaya tserewa daga mahallansu. Hakan ya cutar da cigaban safarar man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta cigaban tattalin arzikin ƙasar. Gungun ƙasashen Afirka sun yi ƙoƙarin sa ranar 17 ga watan Agustar bana da muke ciki a matsayin ranar ƙarshe ta cimma yarjejeniyar cimma sharuɗin zaman lafiya. Shugabannin na Sudan ta kudu na iya fuskantar garkama takunkumai ciki har da na hana su yin tafiye-tafiye matuƙar suka kuskure wannan wa'adi na yunkurin kawo zaman lafiyar ƙasar.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa shugaban Amurka Barack Obama game da abin da ya kira shugabancin jarumta da hangen nesa, musamman game da yadda ya taka birki ma kamfanoni a Amurka da ke haifar da hayaki mai gurɓata muhalli. Shugaba Obama ya yi kiran da azabtare yadda ake haifar da tururin gubar da kashi 32 cikin 100 ƙasa da na shekarar 2005 nan da shekara ta 2030, wanda mafi yawancin masana'antun a Amurka suka kalubalanta. Sun ce hakan zai haifar da masu da tsadar aiwatar da ayyukansu, kuma ya saba wa doka. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya yaba wa Mr. Obama matuƙa game da maganar kawo kyakkyawan canjin yanayi. Ya ce ya yaba da shugaban na Amurka ne tun daga ranar da ya hau mulkin ƙasar har zuwa yanzu kan maganar kawo canjin yanayi ɗin. shugabannin guda biyu sun ce sun tattauna akan rikice-rikicen duniya kamar na su kasashen Siriya, Yemen, Libya da kuma rikicin Sudan ta Kudu da suka kici suka kicinyewa.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na tsaye daram akan shirin nan na sahihancin rahotanta da tace yana da sahihanci na shekara-shekara game da safarar bil adama a duniya. Sun tsaye din ne biyo bayan wani rahoton da ya zargi manyan jami'an diplomasiyar da yin kumbiya-kumbiya wajen saka sunayen wasu muhimman kasashe da cire na wasu. A jiya Talata, kakakin ma'aikatar Mactona ne ya ce rahotonsu yana da inganci wanda kuma ba a yi shi a bisa kan son zuciya ba. Ya ce wannan rahoto ne don a taimaka wa kasashen da ke fama da matsalar wajen yin maganin wannan matsala ta bautarwa ta zamani. Ya ƙara da cewa akwai muhimman sunayen kasashe da ke cikin rahoton da dole ne idanun duniya su je kansu, amma sai da muka tabbatar da cewa mun yi aikin mu tsakani da Allah. Sai dai bisa tsokacin da kamfanin dillancin labaran Reuters ya yi a wani rahotonsa, ya nuna cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gashin kanta ko kuma gaban kanta na maganar rahoton yaƙi da fartauci ko kuma safarar mutane masu wanda ake fita da su daga kasashe. Tsarin da suka ce mafi yawanci jami'an diplomasiya sun soke shi, sun kuma ce yana da matsalar da ba a yi shi ba domin ko ba walwala a cikinsa. Haka kuma majiyoyin da suka faɗa a Reuters sun ce kasashen Malaysia, Cuba, China, India, Uzbekistan da Mexico ne suka fi yawan waɗannan matsala ta safarar mutanen miyagun ƙwayoyi, wanda kuma suka ce rahoton bai saka sunayensu yadda ya dace ba.
Ƙasar Rasha ta sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata cewa ita ke da iko kama daga faɗin murabba'in kilomita miliyan 1,200 har zuwa ƙarin faɗin kilomita 650 daga teku zuwa doron ƙasa na tekun Arctic mai cike da sanyi. A bisa dokar duniya, ƙasa na da cikakken ikon tattalin arzikin sayayyen yankin Arctic a tsakanin kilomita 337 daga gabar teku. Sai dai ƙasashen da ke yankin na Arctic sun ce suke da ɓangare mafi girma da faɗi. Ƙasashen Rasha da Amurka da Canada da Denmark da Norway kowannensu ya yi ƙoƙarin mallakar ikon yankin tekun mai sanyin ƙanƙara, wanda ake kyautata zaton ya ƙunshi kaso 1/4 na ma'adanan man fetur da iskar gas da ba a zakulo su ba. Kwaɗayin mallakar yankin na ƙaruwa ne musamman ganin yadda tsaunukan ƙanƙarar yankin ke zuƙewa, hakan ne ke kawo sa ran samuwar arzikin ƙasa da kuma sabbin hanyoyin sufuri. Rasha na sa ran Majalisar Ɗinkin Duniya za ta nazarci wannan lamarin da ta gabatar nan da wato kakar bana. An yi sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga babban birnin tarihin Najeriya, Abuja, inda majalisar dattawan ƙasar ta amince da naɗa sabbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kwanan nan. Madina gare.
Having successfully completed the screening and approval exercise today.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kenan lokacin da yake tabbatar da naɗin shugabannin hukumomin tsaron Najeriya bayan sun kwashi sa'o'i biyar suna tantance su. Bayan sun kammala tantancewar ne na tambayi sanata Abu Ibrahim yadda zaman ya gudana ga kuma abin da yake cewa
dukkan su an yaba musu sun yi abin da ya kamata, kuma sun nuna suna da ilimi da kuma goguwa na riƙe wannan mukamai, kuma na fata da kuma jin cewa da an ba su wannan mukamai da Allah na ɗan Najeriya za su ka canji. Kuma mai shugabantar gwamnatin nan tsohon soja ne kanshi, ya san abin da soja take ciki, ya mai lokacin da yana soja ya kori yan ta'adda a ƙasar nan, saboda haka duk abin za a haru a kawo gyara a wannan aiki cikin lumana da cikin sauri, ya tabbata shi shugaban ƙasa ya sani, kuma shi ne shugaban sojojin Najeriya gaba ɗaya.
Shi kuwa Sanata Kabiru Gaya ya bayyana mani dalilan da yasa suka kwashi tsawon lokaci suna tantance jami'an.
Ba don koyo ba, saboda mun ga irin wahalar da muka shiga a baya, soje sun zo sun ce mana an sa su aiki yaki ba makamai wadansu kuma sun ce an ba da kudi ba yaran ma'aikata yaran sojoji allowances din su an hana su wadansu sun ce haka dai zance kala kala wadansu kuma sun ce an ci a tafi yaki anan an tafi daya bangaren so wannan yasa dole ne wanda aka kawo yanzu dinnan mu tsaya mu bincike su mu musu tambayoyi masu yawa har sai mun gamsu alhamdulillah mun gamsu da irin bayanan su kuma muna fata shawaran da mu muka ba su za su aiki da su
in ba amanta ba shugaba Buhari ne ya nada sabbin hafsoshin sojan Najeriya a watan jiya bayan sauke wadanda ya gada daga tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan wadanda aka nada din su ne Banjo General Yusuf Tukur Buratai shugaban sojojin kasa da Rear Admiral Ekwe Etey Ibok shugaban sojojin ruwa Manjo General Gabriel Abayomi Olorun Shakin shine hafsan tsaro sai kuma Air Marshal Sadiq Baba Abubakar shugaban sojojin sama Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faru
lallai kam a kuma gaida Madina sai kuma Lagos inda a wani taron gaggawa kungiyar masu sana'ar canji tace tana goyon bayan duk matakan da ake daukawa na farfado da darajar naira amma fa wasu matakan da babban bankin Najeriya ya dauka na wato da zumar farfado da naira din na takura musu daga iko ga baban gida
Alhaji Aminu Gwadabe shine shugaban kungiyar masu saye da sayarwa na kudaden kasashen ketare a Najeriya.
Sati biyu zuwa sati uku da suka wuce akwai abubuwa da yawa da ita bankin Najeriya ta zartar da ya shafi bankuna, da ya shafi yan canji, da ya shafi yan kasuwa. Sannan kuma abin da ya shafi kamar mu yan canji akwai sakula da aka fitar wanda ake kira ta BVN cewa kowane dan biridi change kafin ya sayi da kayansa sai ya karbi bancin passport da zai karba da visa da ticket na nuna zai yi tafiya kuma sai ya karbi wannan BVN number di saboda shi harka na BVN abu ne da yake farko ne a duniya ma ba a Najeriya ba so kaga abu ne da yake bukatun a faddakawa ga su yan Najeriya ga kuma membobin mu
to koya masu mu'amala da yan canjin suka ji game da wannan doka da ke neman bayanan lambar sirri na BVN domin hada-hadar kudaden kasashen ketare Mr. Autawe Esa wani mai mu'amala da kudaden na kasashen waje ne
in respect to the current policies of government which has to do with BVN we all know that
yace game da wannan mataki na amfani da BVN akwai gyara ta bangaren babban bankin Najeriya ko yanzu akwai rahotanni da muka samu dake cewa M49 na sace lambar banki na BVN na masu ajiya a sakamakon wannan mataki da babban bankin ta dauka to kowane mataki ɗan kungiyar ke so gwamnati ta dauka ga dai Alhaji Aminu Gwadabe
na daya dai mun ga mai ta babban bankin Central Bank na Najeriya cewa an ba mu lokacin da yake bai da yawa don an ce mu fara yin shi a cikin sati biyu sannan ba training
Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos a Najeriya.
Ana turka saboda kudi.
To a gaida baban gida. To kafin mu bar kudu, bari mu dan fada shiyar oyo. Inda hukumar custom ta ce ta sake kwato haramtattun kayan da aka shigo da su na dimbin kudi tsababa. Daga birnin Badin ga wakilin Hassan Umar Tambuwal.
Hukumar kwastam ta Najeriya da ke kula da jihohin Osun da Oyo ta kama manyan motoci shaki da shinkafa, takalma, magunguna, tayoyi na mantalo-talo, kaji na miliyoyin nairori. Alhaji Muhammad Suleiman Bawa MNI shine controller da ke kula da jihohin Osun da Oyo.
Mun kama abubuwa da yawa, akwai shinkafa, akwai takalma, akwai kayayyakin magunguna wanda ke duk an shigo da su ba tare da an bi ka'ida ba. Akwai kuma naman toki da na kaji irin wanda ake shigowa da shi kasashen waje shi ma gwamnati ta hana shigowa da shi amma mutane ba sa jin magana to muku ba za mu baka masu ba
kamar irin wannan nama na kaji da na toki wato talatalo wace illa gari shiga lafiyar jama'a
illolin da yawa na farko dai ba a san a cikin wani hali aka sarrafa shi ba na biyu ba a san ainihin wata nawa yayi a ji ba na uku ana da yakini cewa akan sa mishi wani magani don kada ya rube irin magani wanda ake sa ma gangan jikin mutum don ba a san ta rube amma
to wannan maganin yana da illa kwarai ga jikin mutum. NAFDAC sun ga mun haka, likitoci sun ga mun haka, gwamnati ta ce to ta amince a kama duk wanda ya shigo da ko da katon guda ne ko to muku muna nan kan haka.
Ranka dade waɗannan abubuwa kama da tayoyi, tufafi, nama, shinkafa da sauransu idan ka kyasta kuma kudin su ya kai kamar nawa?
Sun fi miliyan 250 wanda mutane suka yi hasara saboda an kama kuma ba za a ba su ba.
An da yi gina aka rufe naman talutalon da kajin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, su kuwa wasu mutane a Mashuwa da Jajeri da Shanga a jihar Yobe gamuwa suka yi da ambaliyar ruwa. Haruna Dauda, muna saurari.
Honorable Chiro Mabuba dai shine dan majalisa mai wakiltar mazaban Jajeri a majalisar dokokin jihar Yobe.
Kafin halin da ake ciki yanzu, gaskiya yawancin mutane masu kananan karfi da ma ana cikin halin kunci da yake kasan jihar Yobe. Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i na rashin tsaro. Bara ma mutane ba su samu suka yi noma ba yawan, sannan kuma gashi an wayi gari gidan da kake zaune, ma halin da mutum yake zaune ma ya zo ya rushe. To kaga wannan ba garamin matsala bane da yanzu mutanen garin Jajeri muke ciki.
Akwai wani asarar rai da aka yi
lokacin da ya asarar rai da muka ji a kusa wata yarinya mai shekara biyu. Yanzu duk wanda ya ce yajin asaran da aka yi na dukiya, gaskiya ba za a iya faɗan gaskiya
ba. Honorable Chiro Abuba kenan, dan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Jajeri a jihar Yobe. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida ɗan mutan biyu, a shirinmu na hantsi ma za a ji yadda ambaliyar ruwa ta yi ɓarna a jihar Kano. Yanzu kam bari mu koma gefe, Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba a Najeriya, gwamnatin tarayya tana da hurumin kai doki ga jihohi ba tare da amincewar majalisa ba. Masu aro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Dan majalisa Igariwe Iduma Enwo, dan jam'iyyar PDP mai wakiltar wata mazaba a jihar Ibonyi, ya kai karar bangaren zattasuwa karkashin shugaba Buhari, yana kalubalantar hurumin sashin na kaiwa jihohi doki na kuɗi naira miliyan sama da 700,000 saboda kusan za a ce sun kasa. Ga Nasir Adamul Hikaya da Shimfida.
Da alamu buƙatar kuɗi ko in ce albashi daga ma'aikatan jihohi da dama ya sanya rashin maida hankali ga ƙarar da ɗan majalisar tarayya na lemar PDP Mr. Igariwe Iduma Enwo ya shigar babbar kotun tarayya, yana mai ƙalubalantar hurumin shugaba Buhari na amincewa da rabawa jihohi ɗaukin fiye da naira biliyan 700 da miliyan 13,000. Mr. Enwo, wanda shi kansa ya ce ya lura da matuƙar buƙatar waɗannan kuɗaɗen don tallafawa jihohin, ya ce amma yana da kyau shugaba Buhari ya bi ƙa'ida ta hanyar neman amincewar majalisar kafin raba kuɗin. ‘Yan majalisa da dama da nasojin ra’ayinsu kan wannan lamarin, wa imma kai tsaye su fassara Mr. Enwo a matsayin mai karambani, ko kuwa kaikace su ce da dai an tuntuɓi majalisar zai fi don ba za ta ƙi amincewa da ɗaukin ba. Ga martani ɗan majalisa Ustaz Yunus Abubakar.
Kawai ya yi zama ya yi ci sa'a, ya samu rabo, abinda Turawa suke cewa privilege, ya zama memba. Saboda haka ai shi kansa bai ce position ne na house ba, position ne na matsayinsa shi kaɗai na memba yake ganin haka. Ka tuna kafin mu yi zaɓen nan fa, an kai ƙarin Buhari ma ta bai cancanci ya tsaya takara ba, kuma sau nawa ana zuwa ana korar ƙarin nan ba ta da merit. Saboda haka dan ya bushe iskansa yau ya yi, mutum ne wanda ƙila yana so ya nemi suna a san shi. Sanayya kuma tana iya zuwa ta a sanka ta ɓacal, a sanka kuma ta kyautatawa. Mu mun ɗauka wannan wani mai adawa ne da ci gaban ƙasa. Shugaban ƙasa ya adalci, yana da constitutional provision da ya bashi ya extending wannan bail out ɗin. Kawai zai naɗa 15 sanda ya turo majalisa.
Ba laifi in an bi ta hanyar majalisar kan rabon kuɗaɗen, a ra'ayin ɗan majalisa Abdulrazak Namdas daga Adamawa.
Ba laifi ba ne, kagan aikin majalisa dama shi ne duk wani kuɗin da za ka kashe ya kamata a ce majalisa ta ɗan duba. Amma akwai wani abun da muke a cikin tafiyar da ake yi, muna cince kanmu a cikin matsala. Kar ka manta kafin gwamnati ta shigo, ba wuta ba ma mai, ba laifi ba ne in an samu fahimtar juna. Ba mu je mu yi faɗa da shugaban ƙasa ba, duk abu da zai taimake mutanenmu yau a ce mutum ya yi aiki har kwana 30 ko wata biyu uku ba biya shi ba, an ce za a biya shi ba, za mu yi fada da wannan ba.
Tambaya a nan, ko me yasa Mr. Enwo ya zabi zuwa kotu maimakon fara gabatar da korafin gaban majalisar?
A hira da muka yi da shugaba Buhari lokacin da ya kawo ziyarar aiki nan birnin Washington na masa wannan tambaya kamar haka.
Akwai cece kuce dangane da kudade da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi. Akwai dan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ka'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kudade ba. Za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kudade ko dai yadda aka raba su yanzu shikenan yayi.
To akwai ka'idoji. Ni dai abin da zan tabbatar shine zan gobe an abu ka'ida. Saboda ko ba mu na tafi kada a burkura abu kaya.
To a karar da dan majalisa Igariwe ya shigar gaban wata babbar kotu a Abuja cikin watan jiya ya ambaci sashe na 162, 163 da sashe na 164 da kuma sashe na 168 na tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999. Kan haka na tambayi Farfesa Shehu Abdullahi Zuru na sashen koyar da harkokin shari'a a jami'ar Abuja abinda waɗannan sassa na tsarin mulki suke cewa.
Eto, a takaice waɗannan sashi na 162 da 163 duk suna magana game da account ne ko kuma zan ce ajiya ta gwamnatin tarayya.
To,
that is kaman ajiya account wanda aka bude a banki domin sanya kudade na shiga na gwamnatin tarayya.
Na'am. To,
kaman sashi na 162 din abinda ya nuna shi ne dole ya kasance gwamnatin tarayya ta aji account, that is gurin ajiya na musamman wanda kudaden shiganta za a dinga sanya su a ciki, shine ake cewa a turance federation account.
To, na'am. To sauran sassan fa 64 da 68.
Eto, 64 da 64 sun nuna, I mean, wannan sabbi na tsarin mulkin kasar na 1999 ya nuna da cewa gwamnatin tarayya tana da daman fitar da kudade daga cikin wannan ma'ajiya tata domin biyan bukatun kasa wanda ya shafi gwamnatin tarayya kanta da kuma gwamnatin jihohi. Misali, gwamnatin tarayya tana iya kai wa gwamnatocin jihohi dauki idan har ya kasance al'amura suna neman tabarbarewa yadda ba za su iya gudanar da mulkin jihohinsu ba.
To, nama waɗannan tambayoyi saboda bisa waɗannan sassa na tsarin mulkin Najeriya ne dan majalisa Igariwe Duma Yanwo ya shigar da ƙara yana ƙalubalantar mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na kai doki gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi wanda suke fuskantar matsala ta ƙarancin kuɗi ha ba sa iya biyan albashi. Yana cewa gwamnatin tarayya ba ta da hurumin raba waɗannan kuɗaɗe ba tare da an bi ta hannun majalisa ba. Menene gaskiyar ikirarinsa?
Eto, kasan idan ana maganar doka ko kuma sabga ta tsarin mulki, akwai abubuwa biyu da nake son kai la'akari ko kuma mu yi la'akari da su anan. Na farko shine sabgar ita kanta meye ta tanada, sannan kuma meye fahimtar sabgar ita kanta, meye fahimtar tanada yanzun wannan sabga din. Na farko, idan ka dubi wato kashi 164 wanda yake ina ganin wannan shari'a din da aka sanya ta dogara ta kallaka akan wannan sashi ne na tsarin mulkin kasar. Abinda ya nuna cewa abinda sabga ta nuna shine gwamnatin tarayya tana da dama idan har ta ga ya cancanta da ta yi haka ta taimaka ma jihohi da kuma kananan hukumomi domin su tafiyar da ayyukansu na yau da kullum. Amma abin da ake cewa a nan shi ne bayan ita gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin yin haka, ya kamata da sanarwa majalisa.
To, Farfesa tsarin mulki ya ce a ƙaramin fahimtar wadda bai sani ba cewa gwamnati ba ta da uzurin kashe koda sisin kobo ba tare da amincewar majalisa ba. Shin ba ka ji kuma yadda ake fassara wannan sashe da kuma mataki da gwamnatin tarayya ya ɗauka sun ci karo?
Eh, ba wannan ma bayani da ake game da kundin tsarin mulki ni ban ma yadda da cewa haka yake ba.
To,
Dalilin da yasa nace haka shi tsarin mulkin kundin tsarin mulkin kansa ya nuna da cewa misali idan ka je sashi na gaba kamar karkashin sakin layi karkashin sashi na 165 misali kaga yana nuni da cewa gwamnatin tarayya misali kamar yanzu wannan tana da daman ta kai ma gwamnatin kasar waje dauki yanzu misali kamar irin wannan ziyara wanda shugaban kasa ya kai a Niger ya kai a kasar Kenaru Cameroon da Benin akwai dalilai da zasu sa annan take yace ya ba gwamnatin Niger taimakon miliyan kaza kaga na farko wannan hurucin da yayi ba wai ya je majalisa bane ya gabatar da shi to magana ma a ce wai a gwamnatin tarayya ba ta da hurumi ta kai fauki idan har al'amura suna neman tabarbarewa wannan ba haka bane ƙarin bayani shine wato akwai ɗan gani kashe nin tanade na tsarin mulki to amma aikin hankali shine ba wai tanadin ba shi meye fahimtar tanadin sannan meye alheri da kuma rashin alherin wannan fahimtar da aka yi mawa tanadin da kundin tsarin mulki yayi abin da yasa nake ƙara wannan bayanin shine na farko jahohin nan da aka kai ma dauki an kai musu dauki ne domin su samu damar biyan ma'aikata kudadensu na albashi wanda suke bi watanni aru-aru.
Masu haro da fashin bakin nan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau da wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Maili Kaya da Farfesa Shehu Abdullahi Zuru da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To a gaishe ka. To shin banda sojoji har yanzu akwai wasu masu sha'awar shiga dajin Sambisa?
An damu ce mun shiga daji, ina ne ba za mu kwakulo bane dan.
To a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji tsumar da mafarauta ke yi game da yaki da Boko Haram. Yanzu kam ga Usman ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba wa shugaba Barack Obama na Amurka game da abin da ya kira shugabancin jarunta da hangen nesa musamman game da maganar inganta canjin yanayi a duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na tsaye daram akan sahihancin rahotonta na shekara-shekara game da safarar Bill Adam a duniya biyo bayan zargin da manyan jami'an diplomasiya suka yi akan rahoton. Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ce watakila za a samu hanyar da za a bullo wata dabara game da kasar Sudan ta Kudu in har shugabannin matashiyar kasar masu rikici da juna suka kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya. Shugaba Barack Obama ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a fadar White House da ke Washington. Obama ya ce shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa da ya rikide ya zama shugaban ƴan tawaye Riek Machar sun yi kantafi da damar da suka samu ta ci gaban kasar tun bayan da aka ba su ƴancin kansu a shekarar 2011. Rikicin da ya hallaka dubban mutane kuma tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya tserewa daga muhallansu. Hakan ya cutar da ci gaban safarar ko kuma sarrafa man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta ci gaban tattalin arzikinsu. Gungun ƙasashen Afirka su ma sun yi iya ƙoƙarinsu don ganin an cimma matsaya a ranar 17 ga watan Agustar bana.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga Malam Sani Aliyu da ƴan uwansa saboda rasuwar mahaifinsu Alhaji Aliyu Muhammad Ikara bijimin Arewan Zazzau hakimin Furana ta karamar hukumar Ikara. Allah ya rahmace shi. Yanzu a madadin Usman Kabara wanda ya tani gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jin Hamad ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.